بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ke daidai da 14 ga watan Zulhijja, Ibrana da shekara 1432, daidai da 10 ga watan Nuwamba shekara ta 2006. Wannan shi ne tattar nata daga cikin jerin jiya karatu ta kan littafin Ahkamul Jana'izi wa Bida'iha, wallafar babban malami Sheikh Al-Allama Muhaddith أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إذن جماعة بسمان فادا من يوكرا في هر إند مكذي باب دمال ويكي مدنى دنجن دا الأمر أن بسك وجبا دا أنقوى دا أبو كان أزكي دا مقبتا نبويا المسلمي عند الله ما أغتين سيكي يدى الكرنش مكذي توا دا بسكين الأمر أن الله ما أغتين سيكي يدى مسبايا رسول أنقوانسي ko makwabcinsu ko abokin arziki ko wanda ake tare da shi shine abu na farko su rinke mishi idanuwansu, kar su bar idanuwan a kakkafe a buɗe. Abu na biyu su mishi addu'a. Abu na uku su lulluɓe shi da wani sutura, wata sutura wadda za ta ainihin rufe dukkanin jikinshi. Abu na huɗu in ya kasance kuwa yana cikin aikin hajji ne ko umara, wato yana cikin niyyar ihrami da kuma kayan harama, shi ke nan in sun zo lulluɓe shi ɗin ba za su lulluɓe fuskar shi ba kamar yadda ba za su lulluɓe ainihin kanshi ba. Sannan abu na biyar muka ji cewa su yi gaggawa su shirya shi su kai shi ainihin kabari. Bayan da malam ya kawo wannan sai ya kawo ainihin wani hadisi wanda a jimillance hadisin yake umarni da cewa ashru'u bil janaza, ku yi sauri da gawa, ku yi gaggawa da gawa. To wannan hadisi Abu Huraira ya rawaito shi, za mu zo mu tattauna ma'anar shi insha Allah ta'ala. Shi wannan hadisi yana nufin in an ɗauki gawa daga gida zuwa kabari, ai gaggawar a kai ta kabarin, ko kuwa yana nufin idan wani ya rasu a yi gaggawa a kintsa shi daga yin shi wanka da ainihin wato kai shi kabari din. Abubuwa guda biyu, ku tsaya da kyau ku fahimta. Abu na farko shi ne wasu malamai suka ce abinda ake nufi yayin da kuka ɗauki ita gawar to ku yi sauri ku kai ta. Wasu kuma suka ce abinda hadisin yake nufi shi ne da wani ya rasu ku yi marmaza ku kintsa shi. Abubuwan za ka ga kamar abu ɗaya ne amma biyu ne. To malamai su tattauna dangane da wannan, a yau in Allah ya so za mu ainihin tattauna wannan matsala. To wannan hadisi kenan, tun da ya zama hatta wajen fassara malamai ba su haɗu a kan yin shi fassara guda ɗaya ba, ka ga ƙarfin kafa hujja da shi a kan abu ɗaya, to zai zama akwai rauni game da ƙarfin kafa hujja da shi a kan abu ɗaya, tun da fassarori biyu aka ba shi. Sai malamai ce amma akwai hadisai guda biyu. Sai dai kuma su hadisan sun fito ƙarara suna nuna ainihin wato cewa a yi marmaza wajen ainihin kinta gawa ɗin. Waɗannan hadisan inda a ce ba su da wata matsala, da shi ne hadisan da za su zama hujja a kan wannan matsala. Hadisin farko shi ne da yake cewa idza mata ahadukum fala tahbisuhu, idan ɗayanku ya rasu to kar ku tare shi a gida, wa asri'u bihi ila qabrihi, ku saurin ku kai shi kabarin shi. Wannan hadisin kaga hujja ce mai ƙarfi akan wannan matsala. Sai dai kuma malam ya ce shi wannan hadisi yana da rauni ƙwarai da gaske. Matsalolin shi guda biyu ne. Shi ne mutumin farko da ke matsalar wannan hadisi shi ne Yahya ɗan Abdullah ɗan Bahar, wannan mutum ne mai rauni. Na biyu malamin shi mai suna Ayyub ɗan Muhayth, shi kuwa ma ya fi shi ainihin rauni. Kaga wannan hadisin kenan, tunda bai inganta ba zai zama hujja ba. Sai kuma hadisi na biyu wanda akan shi ne za mu tashi a yau a cikin shafi na 24, inda ya ce wa annal hadisi sani fa huwa an Husayn ibn Wahwah, hadisi na biyu shi ne hadisin da aka samo shi daga Husayn ɗan Wahwah haka za a karanta sunan Wahwah. Yace anna Talhata ibn al-Bara marida, Talha dan Bara'u ya yi rashin lafiya. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'uduhu, sai annabi yaje domin ya duba shi. Fa qala sayyidi inni la ara Talha illa qad hadatha bihi al-maut, ni fa gani nake mutuwa ce ta zo ga Talha. Fa adununi bihi hatta ushhidahu wa usalli alayhi, dan haka da zarar ya rasu ku sanar da ni domin in zo wurin kuma in yi mishi sallah. Wa ajjiluhu, sannan ku yi gaggawa wajen shirya shi. Kaga wannan hadisin ƙararren, ku yi gaggawa wajen shirya shi. Fa inna bi domin ku wala wanda bi lizifati muslimin an tuqbasa baina zahrani ahlihi, bi halatta gawar musulmi a tsaruta a tsakankanin dangin shi ko iyalan shi, sai a gaggawa a kai. Kaji wannan hadisi wanda a zahiri hujja ce don gane da wannan matsalar ta cewa a gaggawa ko, yace akhrajahu Abu Dawud wal Bayhaqi, al-Imam Abu Dawud da Bayhaqi suka fitar da wannan hadisi. Al-Bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallabi na 3 shafi na 386 zuwa 387, wa fihi Urwa wa yuqalu Azra, amma a cikin shi akwai wani mutum mai suna Urwa ibn Sa'id al-Ansari, ko kuma Azratu ɗan Sa'id al-Ansari an abihi, yake ya karɓo wannan hadisi daga mahaifinshi Sa'id al-Ansari. Wa kilahuma majhul, dukkanin su majhulain, malaman hadisi ba su san su ba, sunan kawai aka ji. Kama qala al-Hafiz fi at-Taqrib, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi a cikin littafin Taqrib. Mun yi bayani, ka zo ka saurari kafin ɗin da ya gabata, mun tattauna dangane da matsayin hujja da Taqrib da sauransu da malamin yake yi. Kaga wannan hadisi da ya inganta da shi da ɗaya hadisin da za su zama hujja, amma in ka fahimta wannan hadisin da ifi ne, yancan munkar ne ko da ifin jibban ko wajib, don haka dukkanin su su biyu ɗin da za su zama hujja ba. To ya rage asalin hadisin da malam ya hujja da shi, shi ne hadisin Abu Huraira asri'u bil janaza, sai malam ya ce thumma inna listidlala bi hadisi Abu Huraira ala ma zakarna, sannan kuma kafa hujja da hadisin Abu Huraira akan maganar da muka faɗi. Kun tuna magana da muke magana ita ce aumar maza a cikin tsagawa, to kafa hujja da wannan hadisi na cewa asri ibil janaza inna ma huwa bina'un ala anna al murada bi asri al isra bi tajriha, a ƙarƙashin fassara hadisin da ma'anar cewa yana nufin asri ibil nan ku yi sauri ku shirya shi. Wa amma ala al qawli bi anna al murada al isra bi hamliha ila qabriha, amma in a bisa fassara hadisin da ma'anar cewa yana nufin a yi sauri ne a ɗauki gawar zuwa ƙabari, falawatin da lufi bilali bihi, to kafa hujja da shi da zai cika ba. Allah ya sa kun fahimci abin da malamin ke cewa. Hadisin sahihi ne, amma matsalar da ta faru ita ce shi hadisin yana cewa asri'u bil janaza, ku sauri ku ɗauki gawa. Idan wannan hadisin ma'anar da aka ba shi ita ce ku yi sauri ku kimta gawa, to kaga hujja ta cika. Idan kuwa hadisin yana nufin idan kun ɗauki gawa wajen tafiya kar ku yi liɓe-liɓe ku yi sauri, to kaga kuma wannan ba zai yi a kafa hujja da shi a kan a yi sauri wajen kimta shi ba. Ita maganar da ake yi a nan ita ce yin marmaza wajen kimta shi, ba a zo kan magana yin marmaza wajen kai shi in an ɗauke shi ba. To sai aka kawo wani hadisi wanda yana iya ɗaukan waccan ma'anar yana iya ɗaukan waccan ma'anar, ko kun fahimta jama'a? A wurin malaman hadisi, idan hadisi ya zama yana da fassarori guda biyu kuma fassarorin kowacce tana iya yiwuwa ta zama dodo, ko kun fahimta? To a irin wannan halin ba za ka gaggawar kafa hujja da shi a kan abu ɗaya ka kafe ba, sai inda wani dalili da zai taimake ka ka karkata zuwa ga abu ɗaya, ko kun fahimta? Saboda haka shi hadisin sahihi ne ba shakka a kai, amma an yi mai fassara biyu. Fassara farko ita ce ku yi gaggawa wajen kimtsa mamaci da zarar ya rasu. Fassara ta biyu, in kun ɗauki mamaci a kanku ku yi marmaza ku kai shi.
shi kuma nan malam yana neman ya hujja ne da hadisin akan ku yi marmaza ku kinta mamaci idan ya rasu, sai ki kaga in kun dauki waccan fassara haka hujja da ita anan ce za ta ci, amma in kun dauki daya fassara ta cewa in kun dauki mamaci ku yi sai yake kaga fassarar anan ta saba wa abin da ake son ka ta hujja da shi. Ina fatan gani sai ce wa hada alqawli wannan magana ta cewa ainihin wato in an ɗauki mamaci ɗin nan a yi sauri a kai shi huwal lahista zahara bil qurtubi, ita ce maganar da qurtubi ya ƙarfafe ta. Qurtubi a nan ba abu abdullahi mai tafsiri ba, qurtubi abul abbas mai talhifin sahihu muslim tare da sharhi mai suna al muslim thumma nawawi sannan kuma nawawi wa qawwa al hafiz al qawl al awwal, amma shi kuma Ibn Hajar sai karfafi magana farko, yace ce magana farko ita ce ayi marmaza a shirya shi a kai shi kabari, amma shi kuma da ya tashi karfafa ta kuji ya karfafe ta da wannan hadisin sahihi da ake magana na Abu Hurairah ba, an fahimta sai ya karfafe ta bil hadisain allazain takallamna anhuma anifan, hadisan nan guda biyu masu rauni waɗanda muka yi magana a kansu guda biyu wala yakhfa ma fihi, matsalolin da ke cikin kuma waɗannan hadisan ba ɗoyayye ba ne. Allah ya sa kuna fahimta yadda malamai suke a harkokin, wato abin da malamai ke cewa matsala ce guda ɗaya ita ce wani gashi ya rasu yanzu a yi marmaza a shirya shi, ita ce matsalar da ake magana. Akwai kuma ya riga ya rasu ɗin an yi mishi sallah an ɗauke shi ana tafiya, shin tafiyan luɓi-luɓi za a yi ko kuwa a yi sauri? To yanzu ita ta cewa a yi sauri in an ɗauke shi wajen tafiya ka a yi luɓi-luɓi ba a zo kanta ba za a zo kanta insha Allah. Yanzu maganar da ake da zarar ya rasu a kintsa shi, ya kai hadisai guda uku biyu ƙara suna goyon bayan abin amma dukkansu da isai ne da za a yi hujja da su ne. Daya kuma in an yi mai wata fassara ta wani fuska zai iya ɗauka, in kuma aka jiya wata fassarar ba haka zai ɗauka ba. Sai ya ce da al-imamul qurtubi da imamul nawawi su sun ƙarfafa a fassara hadisin da ma'ana asri ilhul janaza ita ce sauri wajen tafiya, kuma wannan fassara da rukuji ita ce abad da take daidai ko shakka babu dalili, saboda hadisin zai bayyana mana za mu zo za mu karanta hadisin karara hadisin na cikin sahihul bukhari, in kun ɗauki gawa ku sirri ku kai ta, ta ce idan saliha ce alheri za ku kai ta, in sharri ne ku sirri ku sai ta sharri daga wuyan, kaga a ce hadisin yana maganar sauri ne na tafiya. Wannan fassara ita ce Nawawi ya ƙarfafa, ita ce al-Imam Abul Abbas al-Qurtubi ya ƙarfafa, kuma ita ce daidai. To amma da yake hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da albarka, ko za a iya kafa hujja da shi akan kuma in lana ya rasu a yi marmaza a shirya shi, na'am za a iya kafa hujja, amma kafa hujjar da shi a ƙarƙashin haka ba magana ce mai ƙarfi ba. Ko kun gane jama'a, don haka Ibn Hajar ya yadda in yana ya rasu a yi marmaza a yi mai wanka a yi mai likafani a yi marmaza a kai shi, amma sai da ya hujja da wannan hadisin ba, tare da cewa ya yi sharhin Bukhari ne kuma hadisin yana cikin Bukhari, kaga kenan ga hadisin inda zai zama hujja a kan wannan matsalar ba sai ya hujja da shi, amma sai dai labuje waɗancan hadisai guda biyu masu rauni. Shi kwa Nasiru Din al-Albani sai ya ce to a wajen fahimta yana tare da Ibn Hajar ta cewa da zarar an rasu a yi marmaza a kintsa mutum, amma a wajen kafa hujja a kan wannan fahimta baya tare da shi, shi ne don ya ɗauki hadisai biyu ne masu rauni ya yi hujja da su, amma a wajen abin da ya fahimta shi ma ya fahimci haka kuma ya gamsu da haka, amma mece ce hujjar wannan fahimtar? To sai suka rabu da Ibn Hajar, Ibn Hajar ya hujja da waɗannan hadisai guda biyu masu rauni, amma fa ina son ku san ba wai ya tsubunta masu rauni ne ya hujja da su da kar ku manta hadisi ɗaya daga ciki ma har ya hassana shi don haka ya yi hujja da ɗaya daga cikin hadisan ne a matsayin yana ganin ya tabbata to ka ni kenan sai ka ce kuskure ne ya faru to in kun fahimci wannan maganar da kyau wannan tana daga cikin matsalar da in ka so a sukuri za ka iya ce mata adala wato matsala ce wadda ta zama babba amma a zahira karama ce idan mutum ya rasu kar a sake a jinkirta a yi marmaza a yi mishi wanka a yi marmaza a yi mishi likafari a yi marmaza a yi mishi sallah yin yadda da haka no hujja ta ce ke hadisan da za su zama hujja ƙarar da isai ne hadisin da kuma zai zama hujja yadda ba ƙarar ba shi ne ya inganta to a yi malaman hadisi matuƙar ka ƙudurta cewa waɗannan hadisan da isi ne da isai ne da za ka hujja da su ba sai ka koma sai ka hujja da wancan da ya inganta ko da ita hujjar a cikin shi ba ƙarar ba ce sai zama hujja a cikin shi ta zama talwihan la tasrihan domin in har ya zama ku duba jama'a in kun ɗauki gawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku marmaza ku je ku kaita idan tarike ku kaita ga alherinta idan mugu ne mutumin banza ku sauri ku saita sharri daga wuyanku in ka dubi wannan hadisin a fakaice yana neman kenan a yi marmaza da mutum ya rasu a kai shi to wannan marmazan ba za a ce lallai sai in an ɗauke shi ba in dai har sauri ake so a yi marmaza a kai shi to saurin ya fara daga wanka ya fara daga likafani ya fara daga yi mishi sallah domin idan mutum kirki ne ba daidai ba ne ku bar shi a gida ku yi marmaza ku kai shi kabari ya haɗu da alherin shi idan mutumin banza ne don me za ku aje mutumin banza a gida don haka wannan fassarar ita ce daidai kuma hadisin za a iya hujja da shi amma min babu talwi ila min babu tasrih wato a fakaice ba ƙarara ba kuma wannan hujja ce a wurin malamai musamman manyan malaman hadisi irin fa al-Imam al-Bukhari da makamantansu kun ji na farko ce na biyu in kun fahimci wannan maganar da kyau ta ce kusan wani bayan Allah idan ka karanta ta a cikin littafin al-isaba fi tamyizi sahaba da kuma littafin sirru alamin nubala da kuma littafin usdul ghaba da kuma littafin al-isti'ad ila ma'rifatil ashab littafai guda hudu suka kawo kusan wani malami cikin tabi'ai al-majrun ibn ali mai suna rubi'i ibn firash rubi'i ibn firash malami ne mai wa'azi yake shi ba zai taɓa yin dariya ba sai in ya san matsayin shi shi ɗan aljanna ne sannan za a ga dariyar shi sai ana mamaki wannan magana ka ce ba za ka yi dariya ba sai in aljanna Allah ya baka haka ya zauna bai taɓa dariya ba har ya mutu an ajiye shi a gado an tafi nemo waɗanda za su yi wanka an tafi nemo littafani an tafi sanar da jama'a sai aka je shi daga cikin ɗaki gawa fa yana cewa ku ji tsoron Allah ku marmaza ku tsintsaye fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantahiru dafani manzon Allah yana jiran a rufe ni sai aka ji kyankyalo da dariya sai aka yi ta jin dariya ta ko'ina haka ya ta same shi tabbas ga shi ya rasu da magana ya yi an biyo maganar da dariya ta biyo ba haka ya ka same shi yana ta kalkala dariya Allahu Akbar kar ka taɓa inkarin wannan sahihiyar kissa ce tana nan cikin waɗannan tafai da na ambata al-isaba fi tamyiz as-sahaba isdir raba al-isti'ad ila ma'rifati al-ashab siru a'lamin nubala na biyar littafin tahzibul tahzib na shida littafin tahzibul kamal dukkan su sun rawaito wannan kissa sunan shi rubi'i ibn firash almajin sayyidina Ali ne cikin tabi'ai. Allahu akbar. Al-Imam Ibn Abi Durra wani jabarin malamin hadisi ne cikin malaman hadisai da suka gabata. Shi kuma malami ne wanda yana da matsayar bincike akan abubuwa. Yana rubuta littafin shi kuma sanya wa littafin man takallama ba'da al-maut. Waɗanda suke mutuwa bayan su, waɗanda suke magana bayan sun mutu. Exceptions ne, istisna'at ne, yana faruwa. In kai ne wankan gawa ne za ka rinka gani, in kana wa mutane wankan gawa, akwai wanda in kana wanki sai ga yana murmushi. Ba wai baƙon abu ba ne, kana wanki shi yana murmushi, wani kana wanki shi sai ga kamar wani abu na tsinkulin shi yana kaucewa haka, kuma gawa ce ya mutu. Yasa za mu zo mu karanta hadisi a nan sahihin hadisi ko hasan a cikin littafin Mu'jam at-Tabarani. Annabi ya ce duk wanda ya yi musulmi wanka idan ya ga wani mugun abu ya sifirta mishi Allah zai gafarta mai manya-manyan zunuban shi guda 40. Saboda wasu musulmi sun ka zo kana musu wanka abin ba kyau, musulmi ne kana musu wanka sai ga kamar ana mintsinin shi yana kaucewa haka. To ba zuwa ba kai ka ce Allah bai kiyaye abin ba daɗi a ce ne ka ce to a ruhana da muka yi mai wanka to fahimar Allah bai tana da faɗi ƙasan da haihuwa ya iya muƙaddima ta gulma kuɗin haija sai ga ana ta cewa duk ɗigin abin da ka gani game da gawar musulmi kai shiru kar ka faɗa kowa har abada. To in ka sufurta mishi laifin ka manya-manya guda 40 Allah zai yafe maka. Kaga kan ba manajan kula da ran kai laifi 40 ka ba irai akan ka kai kadai amma duk sai Allah ya gafarta maka. Dan ka gane musulmi yana buƙatar rufin asiri. Ko kun fahimta da nan? Allah madaukakin sarki ya tsaya maka. Malam yake hunaka hadisin salisin akwai kuma hadisi na uku akan wannan matsalar. Wanda shi ma da isi ne wahuwa mashhurun jiddan bainal amma, wannan hadisi ya shahara ƙwarai da gaske a tsakanin jama'a gaba ɗaya, wato ba a tsakanin malamai ba, a tsakanin ammatul ammawa. Wahuwa shi ne ikramul mayyit dafnuhu, haka hadisin ake karanta shi, ikramul mayyit dafnuhu, girmama mamaci shi ne a rike shi. Malam ya ce wahuwa la asla lahu, wannan hadisin ba shi da asali kama asil maqasidul hasana. Kamar yadda ya zo a cikin littafin Maqasidul Hasana lamba ta 150 Lissakhawi ta al-Imam Sakhawi, hadisin bai inganta ba, asali ma la asla lahu, kamar hadisin yawmu sawmikum yawmu naharikum, ran azuminku ran layyakku. Abinda wannan hadisin yake cewa da ya inganta, ran azuminku ran layyakku shi ne in kuka ɗauki azumi ran talata to dole ranar layyana ta zama ranar talata. Ta hadisin ba ingantacce ba ne, don haka ɗaukar azumi ba shi da alaƙa da layya. Ta yi ku ga wata ku ɗauki azumi ranar Litinin, kuma ranar layya ku ta kasance ranar Alhamis. Kai kowanne ana hukunta shi da yadda ya kasance. Jama'a kun fahimta? Haka hadisin da ake cewa utlubul ilma walau bis-sin, ku nemi ilimi ko da a birnin sin ne. La asla lahu, idan malaman hadisi suka ce hadisi la asla lahu ana nufin asli ɗin isnadi, wato ba shi da isnadin ma da za a yi bincike, kawai a bakin mutane ake jin shi. Na fata an gane. Jama'a kun ji abu na biyar da ake neman a yi wa mamaci shi ne gaggawa wajen kinta shi. A nan ya kamata al'ummar musulmi a ƙarƙashin wannan babu, in dai muna son a dace da wannan sunna, kuma a daina jinkiri dangane da kinta mamata, to a rinka shiryawa mutuwa a cikin plan na gidaje kamar yadda ake shiryawa rayuwa a cikin plan na gidaje. A zamanin yanzu in ka ce fili sai ka kira ainihin architect, ma'ana sai ka kira masani dangane da zane, wanda mu da Hausa muka ce mishi injiniya, mu a wurinmu kowa injiniya ne, mai gyaran fashin ma injiniya muke kiran shi. Na fata an gane. To sai ka kira injiniyan jini ya zo ya gana maka, sai ka ga ya fitar maka da komai. to ya kamata a ce musu ya ɗakin wankan gawa, ya kamata, domin kamar yadda muke zuwa muku jama'a a makarantar nan mun yi ɗakin wankan gawa, har akwai gadaje fa na wankan gawa na musamman guda biyu na su bara a wurin aikin hajji. Wani mutumin kabila ya ci amanar mu na ba su kaya tun bara har yau bai kawo su ba, kaya na kusan naira miliyan uku. Na shiga wani shago don ma ɗanya wace a wace ina duba ko akwai wani abu, haka sai kamata ka ɗan shiga ka ga a duniya suke. Sai na ga ba wani gado haka nake a wannan gadon ba sai ya ce na wankan gawa ne, sai nace ma sha Allah za a ɗaura shi a jikin bango ne, amma matsala mashi abubuwan famfo kawai shi ke duk sanda aka zo kawai za a jawo shi ya saukar da ƙafafuwan shi kwantar da mamaci da gwargwadon yadda ake so haka za a juya mamacin. Mama kun ga waɗannan masu yin wannan gadon na ƙarfe ne kuma daga kamfani ba wai ɗan wanda suka yi fito kafin to shi ko daga kamfani sosai, mama sun shirya wa mutuwa ce. To ya kamata a yi wannan ya zama kusan kowane gida akwai wannan. Domin Allah ce ya yi alam naj'alul arda kifata ahya'an wa amwata, ƙasa ba mu sanya ta fara dace su ba, suna da rai ko sun mutu, kana da rai ba kai sai ka ce kai duniyar nan ta maka kaɗan ba, kana son a kai ka sama ka gina gida. Har yau ba wani mutum da za a ce yau gashi aurata wurin da za a rufe shi. Saboda haka a ƙarƙashin wannan ya kamata abu na farko musulmi ya zama a cikin gida akwai wurin wankan gawa, domin abu ne mai sauki duk wanda aka haife shi. To abu na biyu da ake jira shi ne mutuwa. Amma ka duba yadda mutane suke sakaci game da mutuwa, kamar yadda Imrul Qaisi ya faɗi yake cewa a rana mu da ina li amri ghaibin fa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi أسافير وذبان ودود وأجرأ من مجلعة الذئاب تكون ما قد منها سكتي جمد متعفة وفي عمر القيس ينمو إنه قد دينيا ثم أجاهلية يجب أن يكون في بدها أن يدينيا كما سيدا أجر ما يكام شسوا تكون سكتي ما كما هو أجين تكون ما قد منها وعتاب الأمر المتوى دي الأمر دي شاك المتوى نبانا أيضا سيدا مهم منش سيما أيضا أبن دلقين دلقين كمد من الشريعة yace amma game da rayuwa muna daukar ta da muhimmanci, yace wajen mutuwa sai ka zama mun zama kamar kwari kamar kuda, amma wajen rayuwa sai zama kamar kura da cikakke muna da kazar kazar. Mana haka na fa azin da shirya mutuwa. Abu na farko kenan a samar da wurin wankan gawa, ya kamata a cikin kowane gida a samu makara kaziya ta sabuwa. Wannan wa'azin da kake jin nake yanzu na yi shi lokacin da muke goge wannan wurin shekaru 16 da suka wuce a cikin karatun littafin nan. Wani dattin da gari na wayewa ya je siyo makara babba da ƙarama ya ajiye. Matan gida suka ji labari an kawo makara, to ta katanga suka haure duk suka fice. Makara sun fi zauna gida ɗaya da makara ke ne ba dalilin da zai sa a zauna a gida ɗaya da makara ba. Ɗaki ɗaya ne, ɗaki ɗaya sai ku zauna ɗaki ɗaya da makara. Kusa da gidan nan nan datti da akwai masallaci a nan unguwarmu a lokacin an sake wata abin dariya. Ba ku gafiyo biyun shiga cikin masallaci ƙarfe 4 na asuba. Kaje sun shiga cikin makara ya kwance shi. Ana Allah sai aka ji makara ta kan. Duk aka ya ga aka gani ne shi. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutane na da tsoron mutuwa. Amma Allah ne yake cewa kul innal mauta allazi tafirruna minhu innahu mulaqikum. Mutuwa tana zuwa. Ta ta zo. Ta rage ita ma ake rayuwa. Saboda haka jama'a a tattali makara. Abu na uku, ya kamata kowane gida ya zama suna da aƙalla yadi da ba zai gaza 10-5 da fari ko yadi 15 zuwa bandir ɗaya, yadda da zara an yi rasuwa komai dare za ku yanke mamacin ku gyara littafani ku saka shi sai ku aje shi a cikin makara gari na wayewa shi a fara sanar da jama'a. Amma a musulunci jama'a za mu karanta ana iya murza musulmi da daddare amma da sharaɗin inda za a takaita mai wani haƙƙi na su. Amma in rufe shi da daddare zai ja ba za a samu mai wanka mai kyau ba, da ba a samu jama'a sosai ba, ba za a iya rufe shi ta hanyar da ya kamata ba ko kuma wurin da ya dace, to sai a bar shi zuwa wayewar gari. Shi ne da harshe yake kira kwanan kesu, a ce wani ya yi kwanan kesu. A musulunci babu kwanan kesu. A da su iyayenmu kesu suke samu wato tabarma irin karauni, in mutum ya rasu sai a ba ɗaɗɗaure ƙafafuwansu da hannunsu sai a aje shi. Ba a yin haka a musulunci. In mutum ya rasu da daddare aka ga cewa ba zai yi aimai jana'iza ba, a sunna wanka ake mishi, a sanya mai likafani a daren, a kawo makara a saka shi a ciki sai kwana a cikinsa. Idan gari ya waye sai kawai a ɗauke shi a je a yi mai sallah. Za mu zo mu karanta hadisin sahihi a kan haka cikin sahihi Muslim daga Ummu Sulaimin Rumaisa'u uwar Anas. Da daddare ɗanta ya rasu sai ta tsinka shi ta komai ta aje shi a cikin ɗaki kuma suka kwana da mijin haka. Haka matan salat suke, haka ya kamata mata su zama yi. Amma yanzu mata suna tsoron mutuwa, namiji ya rasu kuma kina tsoron shi, to kai kina tsoron shi ya nuna kuma zai mutu yanka. Mijin ya rasu kai kina tsoron shi, to ya kai ce za ka yi mutu yanka. Baban ka ya rasu kana tsoron shi, to ya zai mutu yanka. Za mu zo mu bi karatu wanda ya fi dacewa ya maka wanka a duniya ita ce matarka, sai kuma kai ka fi dacewa kai mata wanka. To kina ɗaki ɗaya sai Allah ya ɗauki ranta da daddare 11 na dare. Kawai sai dai ka sanar da mutanen gida da maƙwabta haka. Suka nemi wata fuskowa ka sai kai mata wanka ka sa mata likafani. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a Sayyida Aisha. Ya ce lau mitti la ghassaltuki wa kaffantuki wa dafantuki. Da za ki rasu in zan miki wanka, in sanya miki likafani in rufe ki. Haka abin yake. Lokacin da As-Sayyida Fatima bint Zahra ta rasu, Sayyidina Ali ya mata wanka. Haka sunna ta ce. Kenan yanzu wannan kuma ya kai mu ga wata sabuwar matsala, ita ce banda kun tattali ɗakin wanka da littafani da makara a gida, kuma ya zama a cikin gidan ku iya wankan gawa ko wasu ku iya wankan gawa. Sai ka ga gida akwai mutane goma, in aka yi rasuwa sai a ce an tafi nemo mai wankan gawa. Yana duk wannan bai kamata ba fa. Amma wani abin mamaki, da a ce a gidan wata za ta haihu tsakar dare sai ka ga matan gidan sun san yadda za su yi mata anguwar goma, amma kuma su da anguwar goma ba ne. Haka yi cancanta a cikin aure su a ce mutanen gidan za su iya haɗa gawar kuma su kwana da ita a cikin gida. Allah da daukakin sarki ya taimaka. Malam yake cewa wayo abu na shida da ake neman musulmi su yi wa duk wani musulmi da ya mutu a cikin su, an yabtuluhu fil baladi alladhi mata fihi, su rufe shi a garin da ya rasu a cikin shi. Ko da Ingila ne aka kai ka asibiti, ko Dubai aka kai ka, ko kai mutumin Kaduna ne an kawo ka asibitin shika ka rasu, ko kai mutumin Adamawa ne ko mutumin Katsina an kawo ka asibitin shika a Zaria ka rasu, sai a shirya ka a nan Zaria, a rufe ka a Zaria, ba sai an koma daga Zaria Katsina ko Sokoto, ba daga Dubai ko kuma daga ainihin Amerika ko Ingila sai an kawo bayanka ba, ko daga Saudiya, a inda ka rasu ko da ƙasar kafirai ce. Domin a yau wani abin mamaki da sha'awa, dabda fadar Vatican, dabda fadar Paparoma, akwai ƙabirdukan sahabbai wanda su kansu kiristoci har suka gyara wurin ya zama musu wurin tarihi, cewa nan akwai gawarwaki, akwai ƙabirdukan mabiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi Abu Ayyub al-Ansari kabarin shi yana can, yana cikin Vatican, yana cikin yankin Vatican a cikin wannan gari. Me ya kai shi ya je da'awa? Saboda yake lokacin da suka ainihin yi jihadi, suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musulunci ya zauna sai suka je suka buɗe shagunansu suka ci gaba da kasuwanci, sai ga aya ta sauka da ɗimiɗiminta daga saman bakwai. Allah yana cewa ya la tulqu bi aydikum ila tahlika, kar ku saka kanku a cikin hallaka. Sai annabi ya fassara musu mai tace hallaka ita ce barin jihadi su dawo kasuwanci. Shi ne Abu Ayyub ya tashi ya fara jihadi tun daga Madina, sai da ya dire har da Italy a can ya rasu. Kamar Khalid ibn al-Walid a cikin hadisin nan nashi za mu zo mu karanta insha Allah, da ainihin Abdullah ibn Rawaha da Ja'far su uku ko su hudu komandoji Khalid ne ya tsira a can aka kashe su aina a Mauta. Yanzu garin yana cikin kasar Italy, kabarnukan su suna can. Su ne kiristocin suka bi suka gyara suka gyara saboda suna ganin wani abin tarihi. Sai da haka ba kaskanci ba ne, ta tafi neman maganin Ingila, ta tafi Amerika karatu sai kara su sai a rufe ka a can. Akwai musulmi a can sai a rufe ka. Idan babu musulmi su kuma waɗanda ka je wurinsu karatu ko kuma abin nan suka ce su za su rufe ka a can. Suka je suka maka duk abin da za su yi na hayaniyarsu. Musulmi sai su faru a nan garin da kake ko kuma wani gari duk inda musulmi suke, su kaddara kamar da gawa a gabansu, sai su maka sallah da niyyar kai. Sai ka kai gare ka, za mu yi za mu ji wannan karatu. Wato mutuwa a garin kafirai asali ba shi ba ne matsalar. Mutuwa a hannun kafirai ba shi ne matsalar ba, amma yaya ka mutu, yaya kake kafin ka mutu, yaya rayuwarka take, shi ne asalin matsala. Ba za ka mutu tsakanin musulmi amma kana ihu, kana tsalle, kana tuma, kana faɗuwa, baka cika da imani, baka cika da kyau ba. Mutuwa tsakanin musulmi ba ke maka amfani ba. Amma ka je hannun likitoci a Ingila ko Amerika, ka zo rasuwa, sai ka ce la ilaha illallah, ta yi kyau. Mutuwarka a tsakaninsu ba za ta cutar da kai da komai ba. Ina fata an gane. Kar ku manta bayanin da nake shi ne an yabtuluhu fil baladi alladhi mata fihi, su rufe shi a garin da ya rasu. Wala yanquluhu ila ghayrihi, kar su ɗauke shi su kai shi wani gari. لأنه يناسب الإسراء المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. سبب أوكش أتي أكش وأنا جاي. تيجي كل سوري دعك عمر بن بشي أتكون حديث أبي هريرة بيد باتا. يقول ممكن أن دعك تيجي أن تكون في بدأ إنجل أن بعد في نيجيريا. تيجي بدأ بدأ أن بعد في نيجيريا. هذا بما تركوا. تقول ورد باتا زمان إلي مدى تكيه تكسن فيه. Domin lokacin da yake da rai ya tafi ne da visa da passport ɗin shi da komai, ya je ya wuce kan kanta ya wuce. Amma yanzu gawa ce za a wuce da ita, ya ce sai an samu medical report, yaya ya rasu, a ina ya rasu, ina likitan, a wannan asibiti, wace cuta ta kawo shi, gaske an kawo takardun. Ma'aikatar cikin gida sai ta sani, ma'aikatar harkokin waje, ambasadan wannan ƙasar tashi da ke wannan garin duk su ya sani. To waɗannan longer process ne, lokacin sai kai kwanaki huɗu ko kwanaki biyar. Ko kun fahimta jama'a? To kaga a nan magana irin wannan gaggawar ba za a same ta ba ke. Mutumin da ya rasu a nan Zaria aka ce za a kai shi Katsina, ah mara ne, amma sai a marmaza sai a shirya shi a sannin da dangin shi a yi mishi jana'iza. Idan suka zo a kai su kabarin su je su mishi addu'a, shi ke nan ya yi. Ina fata an gane. Kar ka damu, duk inda aka rufe ka babu matsala, kai dai ka sauƙaƙa aikinka. Sai ce wa mahaihu hadisi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qala, ga wani hadisi irin wancan na Abu Huraira, amma shi hadisin Jabir ɗan Abdullah ne rawaito shi, Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi. يأتي لما كان يوم أحد لما كان يوم أحد رامر بأكل ياكل أحد حمل القتلى ليبتنوا بالبقيع في أكل أكل لتعمل بأكل كشوسي بجد uhudin don arke su a baki. Da waɗanda ba sani ba jama'a, tsakanin uhud da baki'a kamar nune da ke nan yanzu Zaria ko da Dogaraya, kamar nan inda muke a nan muna nan yankin tudun gaba ko tudun jikin ko gaskiya kwatas, to da nan Dogarawa hanyar Kano ɗin ne. Kamar nan ne Uhud yake da aka yi yaƙin a nan gawawwakin gasu nan sai aka kwaso su sai aka shigo da su Baqi'a cikin garin Madina za a rufe su. Fama da munadi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ɗan aikin manzon Allah ya yi shela, amma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amurkum an tadfunu al-qatla fi mabadi'ihi, kuma yadda waɗannan waɗanda aka kashe su kuma da su duk inda suka kwanta a nan za ku rufe su. Ka'idar kenan a wurin jihadi, wannan an kashe shi ya faɗa a nan, to ku bar shi a nan, a saitin nan wurin za ku haƙa mishi ƙabari, wannan kuma nan, wannan kuma nan, wannan kuma nan, haka ba a shirya ƙabarbukansu. Haka ake barin ƙabarbukan daidai da inda kowa ya faɗi, sai a ɗaga shi sai a haƙa ƙabarin sai a sa shi a wuri, shi ne fima ba ji. Sasa in ka taɓa zuwa wurin, wato akwai dutse ko in ce tudu wanda ake kiran shi Jabalur Rama ko Jabalur Rama, wannan tudu ba shi ne dutsen Uhud ba, sai a kiyaye Alhazai. Dutsen Uhud shi za a gan shi katon dutse ne, ya mamaye ko'ina daga wannan sarari. To kafin ka isa dutsen, dutsen yana tsallaken titi, asalin inda kuma wannan Jabalur Rama yake yana daga ɗaya tsallaken ga tsana ta wuce ga ɗan abin nan kamar yadda kudanni take nan, da shi ta ɗan wuce haka ɗan rafiya ce. To a kan wannan tudu na ƙasa nan ne Annabi ya zuba sojojin musulmi, yake musu ku tsaya a nan kar ku sauka ko kun ga an hallaka mu, sai mun ce muku sauka. To da abu ya rikice a ƙasan ne, ƙasan wannan tudu ne aka yi bata kashin da aka bubbuge su Hamza, to a nan ne suka faɗi. To duk sai Annabi ya sa a maida su, sai aka maida su, sai aka rufe su a jikin wannan Jabalur Rama. To ruwa ne ya ci wannan makwarara, kamar da na ce muku akwai makwarara da suke wucewa. To da makwararar ta zo sai ta rarrace ƙabarurrukan, sai aka haƙe su, shi ne sai aka kwashe su aka matsa da su inda kake ganin su a yanzu. Don haka a yanzu sai ka gan su a shishirye suke, yadda ka san ƙabarurrukan garinku suke a shishirye an jera su, asali ba a nan gurin suke ba, a gindin wannan tudun suke, kowanne an sa shi da gwargwadon inda ya faɗi daban-daban. To amma da ruwa ya zo ya rarrace wurin ya taɓa ƙabarurrukan, sai aka kwashe su, sai aka ainihin maida su inda suke, shi ne kaga an kewaye yanzu da wani ƙarfi haka. To a lokacin da aka kashe su ɗin, sai mutane suka kwaso gawawwakin sai suka shigo da su cikin Madina, sai Annabi ya aiko ɗan aiki cewa manzon Allah yana sanar da ku sallallahu alaihi wa sallam, ku ɗauki gawawwakin nan ku koma da su, kowa a rufe shi a inda ya faɗi. Jabir ya ce Annabi ya yi wannan sanarwa ne ba'da ma hamalat ummi abi wa khali, bayan uwata ta je ta ɗauko babana da kuma wanta. An kashe ubana, an kashe yan uwata, to uwata sai ta tafi a kan raƙumi, sai ta je sai ta ɗauko ubana da kuma wanta da aka kashe a dulauni, sai ta riƙo su a kan raƙumi kamar matsayin mangala dama da hagu, ta je ta ɗauro su, shi ne ma'anar a dulauni. Ga shi a ƙasa ya ce ai shabab ko shabbabat kuma ala jambatayil ba'ir, ta ɗaure su a gefen raƙumi kal adulaini kamar mangaloli guda biyu, kamar da kaga ana yin mangala. Adulaini, ina fata an gane adulaini, dama kun fahimta. Yasiru waya a cikin wata waya adulatahuma, wato ta ɗaure su kamar yadda ake ɗaure mangala, alama bu'in a kan raƙumi, raƙumi ne wanda aka saba noma da shi, litabsimahum fil baqi, don ta rufe su a baqi, faraddu sai aka mai da su. Wasu riwayatun qala, a wata riwaya yace faraja anahuma, sai muka mai da uban mawa da kuma ainihin yamman yan uwa tsaya ma'al katla tare da waɗannan da aka kashe haifu kutulat aka mai da su inda aka kashe su. Baban Jabir Abdullahi ibn Hiram za mu yi tarihin shi da tarihin rasulunsa a nan gaba insha Allah. To an kashe shi tare da yamman Khan to yamman kutiyawo a nan Jabir ya kira shi yan uwa ko kanin uwa Khan. Yanayi kuma za ka ji zai kira shi mijin ɗan uwar uban shi. Haka duk za mu je mu tattauna. Shi kanshi Jabir ya ce bayan ya rufe su a wannan wurin sai ya ji zuciyarsu ba ta natsu ba. Bayan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya rike su haka shahidai kenan. Amma fa bayan kusan shekara 40 ne. An fahimta? Za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala. Akhrajahu ashabu sunan al-arba'a malaman hudu masu sunan Abu Dawud da sunan Nasa'i da sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah sun suka fitar da wannan hadisi wa Ibn Hibban fi sahihihi. Haka nan Ibn Hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta 196 sai malam yake mawarid ka duba littafin mawarid az-zam'an ila sahih Ibn Hibban wa riwayatul ukhra lahu bayan riwayar da kaji an ce wa fi riwayatin adilatahuma wannan riwayar ta Ibn Hibban ce wa Ahmad. Haka nan Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a mujallabi na 3 shafi na 297 da 380 والبيهقي هكنا الإمام البيهقي يروي لنا حديثي أم جل دينه إشافي نهم سند بقوي بإسناد صحيح بإسناد إنجنتتي. وقال الترمذي الإمام الترمذي حديث حسن صحيح وأن حديثي كتاواني كما إنجنتتي والزيادة لأحمد قال دكجي دأكتي على نابح تنن لا يمكو بياني يدك آليتي هذا يدك أكي ربوتاشي قالوا تونا إمام أحمد في روايات أتكي وترواية ودى يأتي لفظها في المسألة في المسألة الفصل الثمانين المسألة ذكى فصلين ثمانين فأعزوه تكتل لفظ عند ذا أجوى من قالوا يما أخرجي تنهك وانا حديث ينا تبت بكيوا عند من تيوى رسولنا أكي نمان ألفيش تشيكم وان دي متوى شهادة ينا دكار وانا أبو وان دي متوى شهادة yana da ƙarin wani abu amma shahada nau'i biyu ce. Shahada wadda a filin daga na yaki amma kun ga wani matar da ta mutu garin naƙuda mutuwar shahada ta yi mutumin da ciwon tuberculosis wato tarin fuka ya kama shi har ya mutu shahada ne. Mutumin da ruwa ya cinye shi ko jini ya danne shi duk mutuwar shahada ce suna nan burjit. Amma waɗannan irin shahidan ba irin su ɗaya da waɗanda suka yi mutuwar filin daga ba. To duk wanda ya mutuwar filin daga shi ana ainihin wato rufe shi ne a inda gawar shi ta faɗi. Sai da ya kamata a lura ta yi daidai lokacin da gawar ta faɗi ba ta faɗi ne ta fuskanci alƙibla ba. Ba za ku ce a haka za ku rufe shi ba, a'a in kuka zo za ku haka kabarin ya fuskanci yadda fuskar shi za ta kwanta ta kalli alƙibla. Amma dai a wurin ina fata an gane wannan shi ne abin da ake cewa. Walidhalika qalat aishatu lamma mata akhun laha biwadi alhabasha. Aisha lokacin da wani dan uwanta ya rasu a wani kauye mai suna wadi alhabasha fa kunina min makanihi aka dauko shi daga wancan wuri aka shigo da shi cikin Madina sai ta ce ma ajidu fi nafsi abinda ke min zafi a raina aure zuni ne ko kuma abin da ke min bakin ciki fi nafsi a raina illa anni wajidtu annahu kana dafnu ko kana dufina fi makanihi. Abin da na ji zafi a raina shine da aka zo da gawar shi abin da na so shine a rufe shi a wurin da ya ainihin rasu. An gano? Haka ma ajidu fi nafsi abinda ke min ciwo ko ke min zafi a raina
aw yuhzinuni fi nafsi, abinda ke batar rai, ma'ana ba abinda ke batar rai, ba abinda ke mun ciwo, illa anni wajadtu annahu kana dufina fi makanihi, sai dai zan ba a rufe shi a wurin da ya mutu ba. Aisha bata ji dadi ba, taso a kauyen da ya rasu a rufe shi. Ina fata an gane. أخرجه البيهقي الإمام البيهقي عينه في تبعنا حديثي بسند صحيح دا إسنادي إنغان تتشي جماعة كنجي مغنغنين دا عينه دوكوكين دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيفئي كنجي كما مغنغنين دا عينه مغباتا دا بكين صحبه كنجي مغنغن دا أكسامو دا السيدة عائشة شفا دي إندنا كيلسو أليفي شعور كوي كركدام ذالبي أرنا waɗanda ba musulmi ba su ne suka yi gori cewa a ba a kawo gawa ɗan uwanka garin nan ba, can inda ya mutu aka rufe shi, kar ku damu da irin wannan, su kafirai ne, ba su da shari'a, mu muna da shari'a. Shari'ar ta ba da dokar cewa inda wani ya rasu a rufe shi anan, shikenan, shine abin da yake daidai. Wa qala an-Nawawi fil azkar, al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin al-Azkar, yace wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar, idan har mutum yayi wasiyar cewa a rufe shi a wani garin daban, la yunaffadhu wasiyatuhu, la tunaffadhu wasiyatuhu, ba za a zartar da wannan ainihin wasiyar tashi ba. Ya za ka ce idan ka mutu a zariyan nan, a ɗauki gawarka a kai ta Gombe ko a kai ta Bauchi ko a kai ta Damaturu, saboda nan ne garinku, ko kuma nan kake so a rufe ka, ba za a zartar da wannan wasiya ba, kuma ba za a yi aiki da ita ba. Ina fata an gane. Amma idan garin akwai makabartu mabambanta, anan idda kai wasiya, to anan babu laifi, nan za a rufe ka, saboda duk gaba ɗaya ana cikin gari ɗaya ne. An fahimta? Amma mutumin zariya ya rasu a zariya, sai a ce ga takarda ya rubuta ya yi wasiya, idan ya rasu a ɗauki dawo shi a je a kai shi Kaduna, ba za a yi haka ba, sai a rufe shi a nan zariya. Ina fata an gane. Sai yace fa innan naqala, Imam an-Nawawi yace domin daukar gawa daga wani gari zuwa wani gari, haramun ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharuna, haram ne a bisa ingantacciyar manhaba, zaɓaɓɓiya wadda mafi yawancin malamai suka faɗe ta kuma suka goyi bayanta. وصرح به المحققون كما قرروا ما لم يسك فتو قرر سك فتوى دوان الرأي كج جماعة أبن دنو يفدكين سننكما أتكين ونن قبر ناسو إني أنفاين دي إتنجاهن كلم متاني متاني سكار فهمت منهج دمكي بينا سلفيين تي كدود ما لم ينن ديهو سيفار حجة ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة تجي سيكاو مدن السحابية hujja ta uku kuma sai kawo magana wani malamin fiqhu. Wannan shine abin da muka yarda da shi. Annabi ke gaba da kowane malami, dan haka maganar shi ta ake gabatarwa. Sannan cikin malaman sahabbai in wani na da magana sai a gabatar da tashi. Sannan cikin malamai na fiqhu da suka biyo baya sai a mara baya. Inda ake samun tatabirza ake raba gari da mu, shine in aka ce annabi ya ce, to duk maganar wanda ka kawo ka fifita akan ta annabi ba za mu karba ba. Shi yasa kuwa ga in mutum ne wa matar shi saki uku a kalma daya, muke mai da auren, ko shakka ba ma yi. Saboda baki ya ce wa matar shi na sake ki saki uku, sai mu mishi wa'azi, mu mishi fada, mu nuna mai ba daidai bane, sai mu ce amma matarka ta koma saki daya ne, sai mutum ya ce ai Umar ya ce sakin yayi, sai mu ce kai rubda wannan maganar da ka kawo, sai ka tuba, saboda wancan na annabi ne. To sai a ce a sahabin ba ka ganin darajar sahabi, sai mu ce kai ba ka ganin darajar annabi, za ka yi mana rashin kunya ne? Ana ce maka manzo Allah ya ce, kana cewa wani ya ce? Kun ji asalin abin da ake zuwa ake cewa su Albani na zagin malaman fiqh? A'a, matsalar ita ce in aka ce annabi ya ce, duk wanda ko annabi Dauda ka kawo ba mu ce ba mu yarda ba, eh, shine matsalar. Amma ba ma musu wani malamin fiqh ba, amma matsalar ita ce in aka ce annabi ya ce, to annabi first na shi ne na farko. Haka kuma karatun yake, ba kuskure kuma ba da da baya tuntuni, haka muke, kuma ba canza mu kai ba. sahabi Abdullahi dan Umar kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito da isnadi sahihi, wata rana yanzu yana jawabi game da aikin hajji, sai ne ce mishi ya amma ai babanka Umar ba haka yace ba, sai ce tashi ka ba ni, ya kore shi duka mishi tsawa, yace ina ce maka manzo Allah yace kana cewa babana Umar ya ce tashi ka ba mu, ya kore shi, shi kenan sai a ji a ce ya wulakanta uban shi. Ko daya idan fifita maganar Umar akan ta annabi shine girmama Umar, to fifita magana annabi kuma akan ta Umar shine girmama annabi, to da Umar da Abubakar da annabi ya fi cancanta a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan kin daukar maganar Umar bayan an kawo ta annabi wulakantar da Umar ne, to me kuma za a dauka in aka kawo ta annabi aka yi watsi da ita aka dauki ta Umar an wulakanta annabi? Ya kamata mutane su rinka shiga cikin taitayinsu, in aka ce annabi ya ce shikenan, sai dai neman ƙarin bayani. Sai da aka mun yadda a kafa hujja da maganar malamin fiqhu, amma in akwai ta annabi da ta karo da ita, to anan fa ba za mu yi sassauci ba, yanzu za ka ga muna jijiyar wuya. Saboda haka sahabbai suke, Abdullahi dan Abbas ya ce jama'a in za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i, sai wani ce mishi to amma ai Abubakar da Umar su kuma sun ce ba tamattu'i za a yi ba, sai ce yushiku an tunazzala alaykum hijaratun min as-sama, sai ce jama'a za a yi kwarankwata, kwarankwata za ta sauka. Aka ce lafiya? Ya ce ina cewa annabi ya ce, Allah ya ce, ana cewa Abubakar da Umar sun ce, waye Abubakar da Umar? Sai ya ce yana bakin sahabbai Ibn Abbas, amma wuri ne na mufabala, shi Abubakar da Umar ya kai kasan darajarsu inda ba magana annabi. Saboda haka wannan shi ne haka muke tuntun tunda kake jin labarinmu, duk abin da ka ji aka san haka sharri ne aka je aka yi. Sai ya ce sun raina malaman fiqh, a ko yanzu haka ne muna ce maka Allah ya ce annabi ya ce, kana cewa Imam Maliki ya ce, za mu ce to rubuta ce wannan magana ka janye ta tuntun, kuma haka muke, kuma haka muke har yanzu, ba mu sassauta ba, ba mu rage ba, amma munasaba ce kawai ba ta kama ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa cikin annabawa da manzanni, balle an hada shi da suwaye ma limamai, yaushe ma aka san bibancin su in ba annabi? Sai da kaga da ya kawo magana annabi, sai kawo magana Aisha, sannan sai kawo magana malamin fiqhu, to haka abin yake, kowa da darajar shi. Bai ruwa a ce mai gida ya ce gidan nan yau a kada miyar kuka, sai wani da aka ba shi aran daki a zaure ya aiko ya ce wallahi miyar taushe za a yi, zai yi jama'a ba? Zai yi ba, zayin malam ya ce ainihin abubuwan da daga cikin abubuwan da ake bukata dangane da yan uwan mamaci ko dangi ko makwabta abu na bakwai ko an yi babira ba'duhum li qada'i baynihi min mali, da zarar ya rasu wani ya gaggawar biya mai bashi daga dukiyar shi. Kuji jama'a, aiki da wannan sunnar wajibi ne. To abinda mutane ba su fahimta ba shine ba a daukan mutum musulmi a kai shi kabari ana bin shi bashi ba kyau, da zarar ya rasu daga cikin dukiyar shi wani ya diba biya bashi. Idan ku mutum ne mai harkoki da jama'a da basussuka da rigingimu da takardu dan kasuwa ne, sai wani ya dauki bashin gaba ɗaya, ragamar bashin ya ce bashin gaba ɗaya ya dawo kaina, amma shi kuma da sharadi, ba wai zai yi haka ba ne kuma ya koma ya kwanciye shi, kuma ba zai yi haka ba ne sai in ya san ya fi karfin wannan abin, yadda da zara an ji an rufe mamacin an dawo zai je biya bashin. Saboda haka ba matsala ce mai sauki ba mutuwa da bashi, babban bala'i. Yalau ata alaihi kullihi, yace ko da wannan biyan bashi zai cinye dukiyar tashi gaba daya, na fata an gane. Fa in lam yakun lahu malun fa ala ad-dawla, idan har ba shi da dukiya to sai gwamnati ta biya mishi, an tu'addiya anhu in ka kana jahida fi qada'ihi, amma sharadin gwamnati ka biya mishi bashin sai in yayi kokarin ya biya ya kasa, amma in yana ganin ya ci ne dama ba da nufin ya biya ba. Kun san su ma talaka suna da dashi matsala, talaka da yawa na cin bashi da nufin shi ma ya ci banza. Ya ji labarin cewa ana ba da bashinan mashina, sai zai ce to shi ma bari ya ci cikin rabon shi, ko kuma yana jin cewa a wani ai ne kudin banza ne yana ba da aro, sai ce bari shi ma ya je ya karba tun farko ba da nufin ya biya ba. Kaga maganar ya kokarin biya bata taso ba. To in har ya zama irin haka ne, to sai gwamnati ta rabu da shi da za ta biya mishi ba. Fa in lam taf'al, idan ya yi kokarin ya biya ya kasa ya rasu, gwamnati ta biya mishi ita kuma ta ƙi. Wata bai wa'adu zalika ba'dhum jaza, naka samu wani ya daukar wa kanshi ragamar cewa zai biya, to ya halatta. Wa fi zalika ahadith, akwai hadisi akan haka. Al-awwal, na farko, an Sa'ad ibn al-Atwal radiyallahu anhu, daga Sa'ad dan Atwal yace anna akhahu mata wa taraka 300 dirham, dan uwan shi ya rasu ya bar dirhami 300 wa taraka iyalan, ga kuma iyali. Kala yace fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, sai ne nufin waɗannan kuɗi in kashe su domin in ciyar da iyalan shi. Kama ce ya mutu ya bar naira 300, wannan naira 300 da ya rasu ya bari ga iyali ga kuma bashi. Kala yace fa qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi yace da ni inna akhaka mahbusun bidainihi, dan uwanka yana can lahira an tare shi daga samun rahama saboda bashi da ya mutu. Fadhhab faqdi anhu, fatuka biya mishi bashi. Fadhhabtu faqadaitu anhu, sai na tafi sai na biya mishi bashi. Thumma ji'tu, sannan na dawo. Qultu ya rasulullah qad qadaitu anhu illa dinarain da'athu mamra'a, sai manzon Allah na biya mishi abin da ya rage dinare biyu. Wata mata ta ce ita fa har yanzu tana bin shi, walaysa laha bayyina, gashi bata zo da wata shaida ba. Qala, annabi yace a'tiha, ka bata. Fa innaha muhiqqa, ta cancanta. Wa fi riwaya sadiqa, a wata riwaya yace mai gaskiya ce. Wannan hadisi yana dauke da matsaloli kamar haka. Mas'alar farko in muka duba shine, ya rasu ga kuɗi ya bari ga iyalai, ana buƙatar a yoce fa ne, ana kuma buƙatar a biya bashi, wanne ake gabatarwa? Shine hadisi ya nuna cewa bashi. To iyali a basu da yunwa, Allahu ya tawallahu, Allah ya jibinci al'amarinsu, amma wajibi ne kuɗin shi ne a biya mishi bashi. Iyalai kuma ba wajibi a ciyar da su da dukiyar shi ba a lokacin don ya mutu. Huwa ahaqqu bimalihi minhum, shi yafi cancantar a biya wa bashi fiye da su. Abu na farko kenan. Abu na biyu, hadisin ya nuna cewa mutumin nan an tare shi daga samun rahama Allah. Saboda me? Saboda bashi. Yace da ya biya mai, to yanzu ya fita daga wannan matsala kenan. Za mu zo mu ji ƙarin bayani. To amma me ya biyo baya? Sai ga wata ta sheko a guje ta ce ina bin shi dinare biyu. To anan wasu mutane in ka zo ka ce kana bin wani bashi, sai sai a kai ba ka ganin halin da muke ciki? A'a, kar ku faɗa haka. Ya taimake ku ne kuma ya taimaki mamacin. Ya za ka ce ana cikin wannan hali a zo a biya ka bashi, sai ka ce shi ke. Ku je duk ku gama wahala ku kai shi cikin azaba. Don haka kada mutum ya zo wurin sallar gawa ya ce amma ina bin shi bashi, a ce kuma ya zo ya ci mutunci. A'a, wannan duk gargaɗi ne akan cin bashi da mutane suke yi, a alheri ba ne. Ina fata an gane. To sa'an nan sai kuma mu dubi hadisin ya zo da wannan matsala. Ta cewa matan nan ta yi da'awa amma ba ta da wata shaida. Ya zo ya tsaya a kan gawa ya ce to amma wannan gawan liman ina bin shi naira 700. A ce waye shaida? Kai ce ba ni da wata shaida. Ina takardar? Babu. to anan za a dauka a bashi kamar yadda annabi yace fa innaha muhiqqa ta cancanta abiyata ko sabiqa ne gaskiya ce anan malamai suka ce na daya tayi annabi ya faɗi haka ne saboda wahayi da Allah ya mishi cewa wannan matar da gaske take to kaga wannan hukuncin kuma ba wanda zai sake iya shi kenan to annan ne sai kwararrun malamai sai suka ce ai kuma annabi baya alƙalanci da wahayi annabi yana alƙalanci ne da abin da ya bayyana kamar yadda Allah yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah anan in yazo hukunci ne zai yi da littafin Allah amma wajen sheda fa yana yi ne da gargadan abin da wane ya gabatar da abin da wane ya gabatar sai malamai suka ce anan idan har wani ya iya karfin halin ya zo ce yana bin wannan mamacin bashi to kawai ku biya shi in ya kasance ne gaskiya ne kun zaunar da mamaci lafiya in kuma matsayaci ne shi kuma ya jawo wa kanshi bala'i domin daga cikin sharri mafi girma a duniya shi ne yi wa mamaci sharri saboda na ɗaya babu ranar da za ka nemi ya yafe maka balle ce ya yafe maka na biyu babu ranar da za ku yi sulhu na uku babu kotun da za a je a yi shari'a ranar da za a haɗu a gaban mai shari'a shi ne Allah a wannan ranar uwa ma ba ta yafe wa ɗanta uba ma bai yafe wa ɗan shi ka kiyaye ranar lahira la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a a ranar lahira a gaban Allah kaga an kama babanka za a kai shi wuta saboda yayi maka wani abu wanda Allah ne kadai zai hukunci ko ka ce ka yafe Allah zai ce a'a ai an makara ba a yafewa a ranar lahira kana ji kana gani za a kama ɗanka za a kai shi wuta saboda yayi maka kaza ka ce Allah na yafe sai a ce a'a tun a duniya ake yafewa la haula wala quwwata illa billah wannan aya tana da ƙarfi jama'a ba za ka tsidana kowa komai ba a lahira kowa ba zai tsidana maka ba ba wanda zai amfani kowa in aka je lahira kowa ta kanshi yake Allahu akbar to abinda wannan magana take cewa shi ne kenan yanzu in har wani ya iya ƙarfin halin ya zo ya ce ina bin wannan mamaci bashi sai ku ɗauka sai ku bashi ya rage in ƙarya ne to kuma ta yi ya zama gaskiya ne amma ka ga dai an ce wa laysa laha bayyina ba ta da wata shaida ba ta da hujja ba ta da wata takarda rubutacciya Allah ya kiyaye akhrajah ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi da biyu shafi na 82 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 136 da mujalladi na 5 shafi na 7 والبيهقي ده الامام البيهقي اتكن اينه سنن الكبرى مجلد نا 10 شافي نا 142 واحد اسناديه صحيح حديث هنا ده حنوي غدا 2 ده daga cikin hanyoyin ingantacce hanya ce wal akhar dayar kuma mislu isnad ibn majah irin isnad ibn majah ne zamu zo mu ji wa sahahu busiri sai malam busiri ya inganta shi fi zawai a cikin littafin shi mai suna zawaid na ibn majah an gani wa siyaqul hadisi war riwaya as-saniya min bayhaqi yace koro hadisin da kaji da kuma riwayar nan ta biyu duk gaba daya na al-imam al-bayhaqi ne da aka ce wa fi riwaya sabiqa sai ce wa hiya wa ziyadat da wannan ainihin riwaya wa hiya sabiqa din nan da kuma ƙara-ƙaran da kaji a cikin ainihin wato hadisin tun daga inda ake cewa fadhhab an gane da kuma inda yake cewa fadhhabtu faqabaitu anhu thumma ji'tu waɗannan ƙarin da aka samu li ahmad fi riwayatin ahmad ne ya kawo su a cikin wata riwaya ta shi jama'a kun ji hadisin farko babban wa'azin da ke cikin wannan hadisin jama'a shine inna akhaka mahbusun bidainihi an tare dan uwanka daga shiga rahama Allah saboda ana bin shi bashi الثاني حديث نبي عن سمرة بن جندب دغ سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على جنازه النبي اي وتغاوى صلى وفي رواية أو رواية صلى الصبح أن يصلى أصبا النبي صلى أصبا فلما انصرف قال بإدد سلما سيتي أهاهنا من آل فلان أحد دنجن وانا ديلسو أقوي وندى جتكين فأنان فسكت القوم سيد ما زكي شروع وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا وانا جتكين الآب السحبين النبي فار وتما جنا فيسي شروع فقال ذلك مرارا فأما في النبي تمام يتحكى ثلاثا حسو أكو لا يجيبه أحد فابو عنده أمسامي جماعة تكينكو akwai koda mutum daya dan uwan wani da ya rasu har su uku fa qala rajulun sai wani mutum yace huwa ba gashi ma'ana ni din nan gani qala fa qama rajulun yajru izarahu min mu'akhkhar an-nas me waya samura yace sai wani mutum da mutumin nan ya tashi yana jan mayafin shi ko gautan shi daga can karshen mutane ya tashi ya ratso ya taho wurin annabi kenan a gaban masallaci ko kun fahimta jama'a shi dai wannan mutumin ne da yake kaza ka na fata an gane ko kuma ya zama shi ya ce huwa ba ai ga wani can ko ga wani nan cikin yan uwanan da ake nema sai shi wannan din sai wannan mutum ya tashi sai ga wani mutum ya tashi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce shi ما منعك في المرتين الاوليين ان تكون اجبتني me yasa karo na biyu baka amsa min batun da an saba in yi magana a karan farko ba su amsa to me yasa na biyu da na uku baka amsa min ba amma inni lam unawwih bismika illa li khair yace ai ban kirayi sunanka ba sai dan da alkhairi alkhairi ne inna fulana kaga wani da rajulun minhum annabi yana nufin wani mutum daga cikin su wanda ya rasu ma'surun yana can cikin kunci an kuntata mai a kabari bidainihi da bashin shi aljanna an kuntata mai an hana shi shiga aljanna fa in shi'tum fasbuhu in kun so sai ku fanso shi wa in shi'tum in kun so fa aslimuhu ila azabillah sai ku rabu da shi cikin azaba Allah samurai ce falau ra'aita ahlahu kai da kaga dangin shi wa man yataharrauna amrahu da wadanda suke bada muhimmancin al'amarin shi qamu in yadda suka tashi faqadu anhu suka biya mai bashi da kaga abin mamaki aguje suka sheka aguje suka tashi hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay'in har sai da aka waye gari babu wanda yake neman mamacin nan da bashin komai an biya duk bashin shi an idan da sallah asuba ne annabi ya miƙe jama'a yan uwa ne nanan kaza ba a amsa ba shi ne yace to yana can an tare shi yana cikin kunci daga shiga aljanna saboda bashi in kun so ku bashi cikin azaba in kuma kun so ku fanso shi shi ne da dangi da abokan arziki suka tashi suka fantsama gari suka je suna ta bincike suka biya mai bashi har sai da aka waye gari babu wanda ke da'awar cewa yana bin shi bashi abinda muke cewa jama'a akwai wani limami yanzu ko malami da zai ce wani yana cikin azaba Allah babu kenan sai mu dauki wannan a matsayin ka'ida duk wanda ya rasu da bashi yanzu sai mu kaddara kenan yana cikin kunci yanzu wani yana nan da bashi shekara 10 yana kabari kuma har yau ba biya ba ma ƴaƴan shi da matan shi da dangi da abokan arziki sun manta da shi kuma ƙarshen shi wata dukiyar da ya bari sun je sun rabe sun cinye saboda haka abu na farko da ake duba shine haƙƙin shi mamacin kar ku bar shi cikin azaba Allah domin da zai ga halin da yake ciki a bashi minti 30 a ce koma duniya ka je kai abin da kake ganin ya dace in ya da aka ce mai gida ba alayyahu gidan nan ina ruwan shi da alayyahu bashin shi zai biya ya koma kun fahimci me nake nufi da a ce in mutum ya mutu ya je ya gano bala'in bashin da ke tattare a lahira da irin yadda ga aljannan zai shiga amma bashi ya hana shi sai a ce mishi amma an baka awa ɗaya je ka duniya ka gama wasu ƴan shirye-shirye ka dawo da za a yi haka in ya dawo kuna jin shagon shi zai gyara ashe abinda kuka san cewa wajibi ne shi kamata ku mishi, to wannan kabiya ba kabiya ce mai sauki ba, amma mun kuma ita aka dauka da sauki. An fahimta jama'a? An samu wani dattijo a muciya lokacin nan yana ainihin siyo yadi yana dinka likafani yana ajiyewa a gidan shi, in ka zo an yi mutuwa sai ya dauka a baya, yana jiran da zara an dawo a kawo mishi kudin shi. An fahimta da ma? Shikenan, kawai da an yi mutuwa an je an karba kawai shikenan sai a dake. Bayan kwana uku in ya zo ya tambaya sai a ce a da Allah to kai yin iya kwana nawa ne da mutuwa, ma'ana sun kasa gane cewa wannan bashin da kafanin yana kan mamacin ne, sun ci bashi sun je sun rufe shi. Ko kun fahimta? Bashin ba a kansu ba ne, a kan mamacin ne, don sun ci bashi ne sun je sun rufe shi, sun ci mishi bashi. Bashi da dukiya? Yana da dukiya, yana da fridge, yana da mota, yana da television, yana da kaza, yana da kaza. Ku daga ku siyar ku sai mishi likafani. Sai da haka dattijo nan sai aka taɓata sunan shi. Wani lokacin sai ya ce wallahi bai da jalin ma da zai siyo ya dukan likafani. Shi kuma ya ɗauka wa kanshi wannan a matsayin al'ada. Yana kwanciya ya rasu shi kenan, ba wanda ya gaji wannan sana'ar har yau a muciya. Shekara 40 da ta wuce in ka je mangwarori kowa san mai laya. Sana'a shi kenan. Za ka same shi a kofar gidan shi ya siyo yadi tun yana ta ɗinka likafani da hannu yake yi a lokacin. Amma in suka karɓa ba sa biyan shi. Sai ce wai bai da imani. Wato ku rinka auna abubuwa da ilimi da hankali. Ba kawai ka rinka kallon abubuwa saboda gigicin mutuwa kuma ku bar shi mamacin a cikin rikici ba. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 2 shafi na 84, wan Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na 2 shafi na 233, wal Hakim da al-Imam al-Hakim a cikin mujalladi na 2 shafi na 25-6, wal Baihaqi haka al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na 6 shafi na ainihin wato ko mujalladi na 6 sai zama kenan juz'i na 4 a cikin shafi na ainihin 76, والطيالسي ده الامام ابو داود الطيالسي في مسنده اكن لتافن شي المسند شي لتاف مجلد 1 ne a cikin rakami wato lamba ta 891 da 892 wakaza ahmad haka nan al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin mujalladi na 5 shafi na 11 da kuma ainihin shafi na 13 da shafi na 20 ba'dhum an sha'bi an samura wasu suka rawaito wannan hadisi daga sha'bi daga samura وبعضهم أدخل بينهما سمعان وسكما فك شجد عينه سمعان ابن مشمج أتكان عينه شعبي بعينه سمرة هذا ما كنا مزيد في متصل الأسانيد إن كان هرك حديثي وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين وأن حديثي أبسا بسك شتفركو يا إن دنت أبسا قائد جن بخاري لمسلم كما قال الحاكم كما يبدأ حاكم يفأي ووافقه الذهبي الامام الذهبي كمه يداتي da shi wannan qa'ida zan samu wata rana in zo in tattauna mana ita qa'ida ce غير مضطرده صحاح الحاكم وافقه الذهبي ان الله عز وجل zan tattauna ta insha Allah wa amal wajh الثاني اما ادفا فسكه تبو صحيح فقط يا ان جنت لي kadai me ake nufi fuska farko ita ce sha'bi daga samura to wannan sharadin Bukhari da Muslim. Fuska ta biyu kuma ita ce sha'bi daga sam'an dan mushammij, an gane? Sannan daga samura, wannan kuma ya inganta ne kadai. Maisa sam'an ibn mushammij mutumin kirki ne, amma Bukhari da Muslim ba su taɓa rawaito hadisi daga gare shi. To idan aka samu samura dan jindin sahabi sha'abi ya rawaito hadisi da gare shi, to akwai irin wannan isnadin a Bukhari, akwai a Muslim, dan haka zaka iya cewa sahihun ala sharti ash-shaykhaini. Amma aka sami sha'abi daga ainihin sam'an dan mushammij sannan daga samura, wannan isnadin ya inganta, amma ba a bisa sharadin Bukhari da Muslim ba, domin a Bukhari da Muslim babu wannan irin isnadin. Shi ne abin da yake magana. Wani ɗan abu ne a cikin ilimin hadisi na manya-manyan malamai ire-irensu. Wa riwayatul ukhra yace ɗayan riwayar da kaji an ce wa fi riwayatin, an fahimta jama'a a ina kenan a farko da aka ce sallar subha, wannan riwayar da kaji bil musnadaini, to ta littafa fannin ce guda biyu, musnad guda biyu, musnad da Imam Ahmad da musnad na al-Imam al-Tayalisi, wa ziyadatul ula wasaniya lil hakim, ƙari na farko da ƙari na biyu, to a cikin riwayar ainihin hakim aka sami wannan ainihin ƙarin. Sai ka koma ka ga ina ne ƙarin farko da aka samu a cikin wannan hadisi, shine fasakatal qaum, ina fata an gane. Sai ƙari na biyu kuma shine wanne, salasan la yujibuhu ahadun, shi kuma hakimu. Sai ce wa kaza salisa wal khamisa, haka ta biyar, haka ta uku da ta biyar. Sai ka duba wacce ce ta uku, ita ce faqala rajulun, sannan sai kuma wacce, sai kuma ainihin ta biyar, ita kuma ta biyar ita ce anil jannati fa in shi'tum fafdudu wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillah, sannan wa lil bayhaqi as-saniya, ziyada ta biyu kuma ta al-imam al-bayhaqi ce, ita ce wacce, ita ce salasan la yujibuhu ahadun, ina fata an gane. Sannan wa li ahmada as-salisa wa rabi'a, ziyada ta uku da ta hudu Imam Ahmad yayi ta. Sai ka duba wacce ce ta uku, ita ce faqala rajulun huwa ba, wacce ce ta hudu, ita ce faqala lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma mana aka fil marrataini al-ulayaini an takuna ajabtani, wa li at-tayalisi al-imam abu dawud at-tayalisi kuma al-khamisa, yayi ainihin ziyada ta biyar, wacce ce ziyada ainihin ta biyar din, gata nan ita ce cewa an aljanna fa in shi'tu fafduhu wa in shi'tu fa aslimuhu ila azabillah, wa lahu wa li ahmada wa abi dauda as-sadisa, da abu dauda at-tayalisi.